'yan uwa masu sauraro, ina gabatar mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda aka saba duk ƙarshen wata, wannan ƙungiya mai albarka ta Nisa'ul Sunna Foundation ko Al-Khairiyya takan gabatar da lacca wa 'yan uwa mata, ma'ana takan gayyato manyan malamanmu daga guri daban-daban domin a gabatar musu da nasiha a wannan ƙarshen wata. Da ikon Allah, Ubangiji Ta'ala ya taimake mu mun yi babban kamo babban malaminmu Sheikh Abubakar Mukhtar, Allah ya ƙara masa lafiya, shi ne zai gabatar da wannan lacca. Kuma kamar yadda aka gani lokaci ya ja, ba za a yi doguwar gabatarwa ba, don haka za mu ba malam dama domin ya ci gaba da wannan nasiha. Waɗanda suke cikin gida ya kamata su fito domin a ci gaba da wannan karatu. Muna fatan Allah ya yi wa malam taimako, Allah ya ba mu nasara cikin gabatar da wannan nasiha. Malam tafaddal mashkuran ma'ajuran insha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدها دعاء wannan masallaci mai albarka, masallacin dobe da cikin garin Jimeta Yola, bisa wa'azi na mata wanda mu'assasatu Nisa'i Sunna da nan Yola suka shirya. Muna fatan Ubangiji Ta'ala ya yi riko da hannayenmu ya samu faɗi daidai. Abinda aka ci mai magana a kansa shi ne tauhidi, wato abin da ya shafi aqida, imani da Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan abin da ya wajaba mutum ya kudurta a zuciyarsa. Tauhidi shi ne babban al'amari, shi ne musuluncin gabaɗayansa. Saboda tauhidi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni gabaɗaya, ya saukar da littattafai daga sama, kuma ya shar'anta jihadi fi sabilillah. Tauhidi shi ne mabuɗin shiga aljanna, wanda idan mutum ba da tauhidi ba zai shiga aljanna ba. Babu mai shiga aljanna sai musulmi ko mumini, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, innahu la tadkhulu nafsun la tadkhulul jannata illa nafsun muslima. Ba mai shiga aljanna sai wanda yake musulmi, wanda yake mai tauhidi. Abinda ake cewa tauhidi shine ifradullah subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, kaita Allah subhanahu wa ta'ala wajen halittansa da wajen bautansa da sunayensa da sifofinsa da duk abinda yake da alaka da wannan. Maudu'i ne mai faɗi, amma za mu ɗan cancanko wasu abubuwa ne zuwa minti 55 insha Allah. Da farko dole mutum ya yi kaɗaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wajen halittansa. Dole ke yi cewa Allah ta'ala shi ne ya halitta sammai da ƙasai da duwatsu da ruwa da bishiyoyi da mutane da aljani da dabbobi da ƙwari da komi da komai. Duk abin da muke gani a bayan duniyar nan Ubangiji Ta'ala shi ne ya halitta shi, kuma shi kaɗai ne wannan halittar, babu wanda ya taimaka masa a wajen halittar. Kamar yadda Allah Ta'ala ya ce, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah Ta'ala shi ne mai halitta shi kaɗai, duka al'amura nasa ne, albarkatunsa sun yawaita mahalicin talikai. Duk wani abu da muke gani a duniya Allah Ta'ala ya halicce shi, ko da ko kai ka san an tashi da hannunka. Don Ubangiji Ta'ala ce, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah shi ne ya halicce ku da abun da wato kuke aikatawa. to dole mutum ya zama yana da wannan tauhidin halittar nan na Ubangiji ne subhanahu wataala shi kadai yayi kuma ba tare da wani ya taimake shi ba. Sannan sai tauhidul uluhiyya kadai ta Allah ta'ala wajen yi masa ibada, mutum ya bauta Allah ta'ala shi kadai kada ya masa shirka, kar ya hada bautan da bautan wani abu daban. Wannan shine ma'anar la ilaha illallah, babu bauta da gaskiya sai Allah, wanda idan babu shi babu imani. Ubangiji ta'ala yana cewa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, abun bautanku shine Ubangiji subhanahu wataala shi kadai, babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah. Doni abun da ake bautawa ba Ubangiji subhanahu wataala ba, bai cancanci bautan ba, kuma ana bauta masa da barna ne, kuma ba za a samu tsira da wannan ibadan ba sai dai a samu halaka shiga wutar jahannama. Ubangiji ta'ala ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir. Allah ta'ala shine gaskiya, shine abun bauta da gaskiya, kuma Ubangiji subhanahu wataala shine madaukaki, shine mai girma. Duk wani abun da ake bauta ba Allah ba, ana bauta masa da barna ne, ba gaskiya bane bauta masa. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ya cancanci a bauta masa, kada a hada bautan da wani. Kafirai da suna yin shirka ne kafin zuwa musulunci, suna bauta wa gumaka, suna bauta wa duwatsu da wuta da a wasu abubuwa daban, har ma da mala'iku suna bauta musu. Sannan kuma sukan bauta Allah a lokacin da suke hali na tsanani, suna roƙon Allah ta'ala ya yi musu wani bala'i. To wannan shine haƙiƙanin shirka. Kuma suka ce suna bautan gumakan ne don su kusanto da su zuwa ga Allah, kamar yadda Allah ta'ala ya ce sun ce ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, suka ce muna bauta musu ne don su kusanto da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala. To wannan shirka ne, kuma ba za su kusanto da su zuwa ga Allah ba, sai su ƙara nisan ta su zuwa ga Allah. Duk wanda ya riƙe wani abu abun bauta ba Allah ba, ya yi wa Allah shirka, kuma ya warware tauhidin sai ya warware la ilaha illallah. Sai sa Ubangiji ta'ala ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah ya hukunci kar ka bauta kowa sai shi, ka bauta wa Allah kada ka masa wato ainihin shirka. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta wa Allah kada ku masa shirka, shine ma'anar la ilaha illallah, ba abun bautawa da gaskiya sai Allah, kalman tauhidi wanda take mabu'i ne na aljanna, wanda ita ce afdalul zikr, ba wani abun da zaka faɗa ina zikiri ka samu lada kamar la ilaha illallah. Kika annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tambayi Ubangiji ta'ala ya bashi wani zikiri da zai dinga yi, sai ce ka ce la ilaha, ka dinga cewa la ilaha illallah. Sai ce ya rabbi duk bayin ka suna faɗa la ilaha illallah, ina son ka bani wani abu wanda zaka kibance ni da shi. Sai Ubangiji ta'ala ya ce masa ya Musa law anna as-samawati sab'i law anna as-samawati sab'a wal ardina sab'a wa amirahunna kanat fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ma labbihinna la ilaha illallah. Musa da za a ce da a sa sammai da ƙarfai da masu raya su gaba ɗaya a ɓangare na sikeli guda ɗaya, a sa la ilaha illallah a wani ɓangare na sikeli, manzala sama ya ce Ubangiji ta'ala ya ce da la ilaha illallah ta rinjaye sammai da ƙarfai da abin da ke tsakaninsu saboda ladan da take ɗauke da shi. To la ilaha illallah ma'anan salama abudu bi haqqin illallah, ba abun bauta da gaskiya sai Allah, Allah shi kadai ne abun bauta. Duk wanda bai da wannan ba musulmi bane. Duk musulmin da ya warware wannan ya daina bauta wani abu daban ba Allah ba, to kuma ya fita daga musulunci gaba ɗaya, ya yi babban shirka wanda ya fita shi daga musulunci. Wanda kuma wajibi ne musulmi ya kiyaye dukkan abun da zai warware masa la ilaha illallah, wanda shirka ita ce babba daga cikin abubuwan da ke warware la ilaha illallah. Kuma sawa'un gunki mutum ya bautawa ko ko wani abu daban ko da kabari ya bautawa ya warware la ilaha illallah ibn qayyim ya ce fa shirku fahdharhu shirkun zahirun zal ismu laysa biqabilin ghufrani wa huwa ittikadu nidri rahmani ayyan kana min hajarin aw al insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbati ad-diyan shirka ka kiyaye shi akwai na zahiri shine rikon wani abu ba Allah ba a matsayin Allah a matsayin abun bauta sawa'un mutun ne ko dutse sai ka zo ka so shi kamar yadda ake son Allah ka kaunaci rahama wurin sa ko ka ji tsoron azaba wato ainihin da gare shi idan kai haka ka bauta masa kenan ko da baka yi masa sujjada ka fita daga musulunci ko ka daga hannu ka roke shi ya biya maka wata bukatanka duk wanda mutum ya roka ba Allah ba ya biya masa wata bukata wanda ba mai yi sai Allah to wannan yayi wa Allah ta'ala shirka don ne daga ne addu'a ya roki wani daban ba Allah ba ka fita daga musulunci saboda addu'a ibada ne kamar yadda maza sun aiki addu'a wa ibada addu'a ibada ne saboda haka ibada ko ba wanda ake wa sai ubangiji ta'ala idan mutum ya wani to zai zamana yayi wato ainihin shirka babba sannan bayan nan sai ka ɗeta ubangiji ta'ala a wajen sunayensa da sifofinsa Allah ta'ala yana da sunaye yana da sifofi kamar yadda yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye da sifofi ku roke shi da su kada ku canja masa sunayensa kada ku canja masa wato ainihin sifofinsa sai imani ubangiji ta'ala yana da sunaye yana da sifofi irin su ar-rahmanu ar-rahimu al-azizu al-ghaffaru al-quddusu as-salamu irin su al-muhaimin irin su al-hakimu al-qadiru sunayen Allah ne sannan yana da kuma sifofi shine al-qadinnan al-ilmu al-qudratu al-hayatu as-sam'u wal-basaru ar-rahma duk irin wa'annan rahama iko kudura ilimi duk sifofi ne ubangiji subhanahu wataala to dole ne mutum ya imani da sunayen Allah da sifofinsa wanda sunayen kuma suna kunshi da sifa in ka ce Allah masani ne to yana da sifa ta sani in ka ce mai iko ne yana da sifa ta iko mai gafara ne yana da sifa ta gafara mai rahama ne yana da sifa ta rahama mutum ya imani da wannan saboda ubangiji ta'ala ya tabbatar wa kansa wa'annan sunayen da sifofin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine na farko baraka kirkiro wasu sunaye ka danganta wa Allah ba baza ka kirkiro wasu sifofi ka danganta wa Allah ba sai dai in kana da hujja daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce kaida ta farko isbatu ma asbathahu Allah azza wa jalla li nafsihi aw asbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam kutiye tabbatar wa kansa ya tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa ko manzo Allah ta sama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi sannan na biyu kar ya canja su kar ya canja musu ma'ana saboda ubangiji ta'ala ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah babu wani abu irin sa kuma Allah mai ji ne sannan kuma mai gani to kenan jin Allah da ganin Allah ba irin na dan adam bane haka duk sauran sifofinsa ba irin na dan adam bane to karka musu tawili ka ba su wata ma'ana ka tabbatar da su yanda Allah ta'ala wato ainihin ya tabbatar da su ba tare da ka canja musu wato ainihin ma'ana ba kamar yadda kai imani ubangiji ta'ala ba irin halittar sa bane adami ne kuma kai imani cewa ubangiji subhanahu wataala yana da sifofi da sunaye kuma ba irin na halittansa ba yana ji ba irin jinmu ba jinsa ya wuce namu yana gani ba irin ganinmu ba ganinsa ya wuce namu saboda ganinsa ganinka takaitacce ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai da iyaka babu abin da yake buya masa subhanahu wa ta'ala duk abin da ma mutum adam bai zai iya gani ba ko a karkashin kasa yake ko a cikin samai ko cikin duwatsu komin sirrin abu ubangiji ta'ala yana ganinsa domin shine halitta shi yace ala ya'lamu man khalaqa wa huwa as-sami'ul basir Allah san abin da ya halitta shine mai ji kuma shine mai abin nan shine mai gani shine ke fa ya man yara maddal ba'ud janahu fi zulmati al-layl al-bahim al-yali ويرى منات عروقها في لحمها والمخ في تلك الإزام النحلي يا وندي كي غنين دا ثورو كي كان كرمين ثورو وندي كي أمي كي فبكين سا كم كي غنين كشين ثورو يكي غنين أرغون دي كي تكين كشين ثورو وندي كي كم غنين ثورو ما أي كي ني أوزين كا سو بني تعالى غنين سا بائرين نتان أدم بني أكنا جنسا بائرين نتان أدم بني يسمع دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء yana jin yanda tururuwa ke tafiya akan kandudu akan tires kuma sannan a cikin jire wanda yake mai duhu so wannan ya nuna jin Allah da ganin sa ba irin na dan adam bane haka nan dukkan sauran sifofin sa rahamarsa kuduransa izzansa iliminsa rayuwarsa komi na Allah ta'ala daban yake da na dan adam idan ka dauki rayuwar dan adam tana da farko kuma ta da ƙarshe da ba a yi shi ba daga ba kuma za a neme shi a rasa shi ya rasu amma dan Allah ta'ala rayuwarsa ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe ba ta da farko ba ta da ƙarshe don Allah tuni akwai shi kuma madawami ne har abadan abada yana nan ba zai mutu ba kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram idan mutane sauran halitta su kare amma shi kan ubangiji ta'ala yana nan sannan abu na uku mutum ya tsebe tamanin zai gane hakikanin yanda Allah ta'ala ya sifanta da wa'annan sifofin saboda ya ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Allah ya san abin da ke gaban su da abin da ke bayan su ba za su iya kewaye Allah da ilimi ba saboda haka Allah ta'ala ya san ciki da waje na halittar sa amma su ko ba su isa su gano hakikanin sifofin sa ba ba za su iya ganewa ba saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala sifofin sa ba irin na dan adam bane kuma kar kai tamani zaka iya gane hakikanin yanda suke amma dole kai imani da su a zahirin su yanda Allah ta'ala ya fade su wannan shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala haɗe ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin halittansa da ibadansa wato bauta masa da kuma sunayensa da sifofinsa to wannan ɗaya ne daga cikin rukunin imani wanda suke guda shida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mala'ika jibril lokacin da mala'ika jibril ya tambaye shi ce fa akhbirni anil iman sai ce imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi imani shine kai imani da wato ainihin Allah da mala'ikunsa da manzonninsa da littattafansa kai imani da kaddara alkhairin sa da na sharrin sa to idan muke samu wannan tauhidi na farko da na faɗa a takaice ya samu rukuni guda ɗaya daga cikin rukunin imani sa saura masa guda biyar su ma dole su ya tabbatar da su kafin ya zama musulmi rukuni na biyu shine imani da mala'iku mala'iku wasu halitta ne na ubangiji subhanahu wataala waɗanda ba a iya ganin su halitta ne na Allah waɗanda ba a iya ganin su adamun ne ghaibiyun kuma suna iya shiga surori daban-daban wato mala'ika zai iya zuwa mutum a siffan mutum zai iya zuwa mutum a siffan wani abu daban Allah ta'ala ba su wannan damar lokacin da ubangiji ta'ala zai aika mala'ika jibril wajen maryam ko mala'ika wajen maryam lokacin da aka fi annabi isa ya aika mata shi a suran mutum ne lokacin da mala'ika jibril zai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abun nan ya kawo ya zo ya tambaye shi dangane da wayannan rukunai na imani da na musulunci da isani ya zo asira a suran mutum ne shi yasa ma manzo kuma ya tambaye gama tambayoyin ya tafi sai ya ce aje a kira wannan mutumin sai aka neme shi aka rasa shi sai manzo sai yake cewa ai jibrilu ne yazo fa innahu jibrilu atakun yuallimukum amra dinikum jibrilu ne zai koya muku al'amuran addininku da kisoshi da yawa da awi da suke nuna cewa mala'iku suna iya zuwa a suran dan adam abu na farko dan gane da mala'iku dole mu yi imani cewa Allah ta'ala ya halitta su da haske ne su ba da wuta aka halitta su ba kamar yadda aka halitta aljani ko ba daga turbaya aka halitta su ba kamar yadda aka halitta dan adam ko farkon dan adam hadisi ya inganta a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum an halicci mala'iku da haske an halitti aljani da wuta, an halitti annabi Adam daga abin da aka siffanta muku shine baya ko mutu sabo. To da haka kenan su mala'iku an halitte su da haske ne, da haske aka halitte su. Sannan bayan nan mu yi imani cewa mala'iku halitta ne masu girma, halitta ne waɗanda suke masu girma ƙwarai da gaske, ba irin girman ɗan Adam ba. Sannan kuma suna da fuka-fukai kamar yadda ya tabbata a Ƙur'ani. Ubangiji ta ce alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasai, sannan ya sanya mala'iku a matsayin jakadunsa, ma'abota fuka-fukai, akwai mai biyu, akwai mai uku, akwai mai hudu, akwai ma wanda fuffukensa ya wuce hudu. Manzo Allah sassama lokacin da aka yi mi'iraji da shi yace ya ga mala'ika jibrilu lahu sittu mi'ati janahi kullun qad sadda ma baina as-sama'i wal ard. Yana da yace ya ga mala'ika jibrilu yana da fuka-fukai guda abun nan guda 600, kowane fuffuke daya ya kai fadinsa ya kai tsakanin samai da ƙasai, fuffuke guda daya kuma guda 600 yake da su. To kun ga halittar mala'ika ba irin halittar ɗan Adam ba ne. Dole mu kai imani da wannan. Sannan kai imani cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da mala'iku da yawa, babu wanda ya san adadinsu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san sojojin Ubangijinka sai shi, su ne mala'iku. Manzon sun haya ce ya shiga Baitul Ma'mur lokacin da aka yi mi'iraji da shi, sai ga mala'iku 70,000 ne suke shiga wannan ɗakin, kuma in sun shiga ba su fito ba, gobe ma wasu ne. Kullun 70,000 har ba iyaka, har tashi alkiyama. Ai adadin ba a san iya nawa ba ne, ba a san adadin. Sannan wani hadisi manzon sun haya ce yu'ta bi jahannama yawma idhin laha 70,000 zimamin wa ma kulli zimamin 70,000 malakin yajruna. Za a zo ranar alkiyama da wutar jahannama mala'ika tana da linzami 70,000, kowane linzami ɗaya mala'ika 70,000 ne yake jawo shi. Saboda haka mala'iku 70,000 sau 70,000 za su zo da wutar jahannama ranar alkiyama. To 70,000 sau 70,000 adadi yana da yawa, shi ne 4,900,000,000. To wannan shekin na ba wanda ya san adadin mala'iku sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan mala'iku su ba sa saɓa wa Allah ta'ala, aikinsu ibada ne, yi wa Allah ta'ala ɗa, haka aka halicce su. Kamar yadda Allah ta'ala ce la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saɓa wa Allah abin da ya umarce su, suna aikata abin da Allah yake su yi, su mala'iku. Ba wani mala'ika da Allah zai ce yi kaza yake ba, zai yi babu shi. Aikinsu ibada ne, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu, suna tasbihi dare da rana ba sa yanke ba, suna sallah, suna zikirin Allah, suna bautan Allah a koyaushe. Manzalarsa sama ya ce atlati sama'u fa huqqa laha an ta'ita ma fiha mawdi'u arba'i asabi'in illa wa fihi malakun sa'i, kuma ta yi kara saboda cincirin don mala'iku. Ya ce kuma ya cancanta ta yi karan don ba inda za ka sa yatsu hudu a sama fuske akwai mala'ika yana sujada a wajen. So mala'iku sun cika sammai, kuma duk da ibada masu sujada, masu ruku'u, masu tasbihi, kullum a cikin ibada suke. Shi yasa da a ce duk mutanen duniya za su daina bautan Allah ta'ala, ba za su cutar da Allah da komai ba, saboda mala'iku suna nan suna bauta masa, kuma ba sa saba masa. So ba za su rage wa Allah ta'ala mulki ba don sun ki bauta masa. Sannan mu ce imani da mala'ikun a jumlace gaba ɗayansu, da wa'inda ya san sunayensu da wanda bai sani ba. Wanda ya san sunayensu kuma ya yi imani da sunayensu ɗin, in suna da wasu ayyuka ya yi imani da ayyukan da suke yi. Kamar mala'ika Jibrilu, ka imani akwai mala'ika sunansa mala'ika Jibrilu, wanda shi kuma jakada ne na Ubangiji ta'ala izuwa ga manzanninsa. Shi yake kai musu wahayi, shi yake saukar da littattafai, shi yake saukar da wahayi izuwa ga annabawa, shi ya saukar da Alkur'ani. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Wadaka ruhul amin shine mala'ika Jibrilu, shi ya saukar da Alkur'ani daga sama izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu ruhul qudus, saboda haka mala'ika Jibrilu shi aike ake ana aikan sa ne zuwa ga annabawa ya kawo musu wahayi. Sannan mu ta imani da mala'ika Mika'ilu wanda shi kuma an abun nan ɗinsa an wakilta shi ne akan abin da ya shafi saukar ruwan sama da tsirrai. Hadirin nan duk garin da Allah ta'ala ya kaddara za a yi ruwa, shi zai kora hadirin ya kai shi wannan garin a je a yi ruwa a iya daidai inda ake son a yi a yi ruwa ɗin. Sannan ya kula da tsirowan tsirrai da za su tsiro da saubin wannan ruwan sama ɗin. Saboda haka mala'iku kuma abin da mala'ika Mika'ilu shi yake wannan aikin. Sannan akwai mala'ika Israfil wanda shi kuma shi ne mai busan ƙaho idan an zo tashin alƙiyama, wanda a yanzu haka ƙahon yana bakinsa yana jiran a bashi izini ne, da an bashi izini zai busa ƙaho duniyan ta tashi gaba ɗayanta. To wannan mala'iku an faɗi sunayensa a Ƙur'ani, mala'ika Mika'ilu an faɗi sunansa a Jibrilu ga shi nan barja a Ƙur'ani, haka Mika'ilu Israfilu shi ma ga shi nan a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inda ya haɗa duka mala'ikun guda uku a addu'an da yake ta buɗe sallan dare. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfila fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash-shahada anta taqumu bayna ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Kada kuma za su ma ina addu'a sa ya Allah mahalicin Jibril da Mika'il mahalicin samai da alama rabbin nan abba Jibril ya Allah mahalicin Jibril da Mika'il da Israfilu wanda ya halicci samai da kasai, kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka yi sabani, ka shiryar da ni zuwa ga abin da yake na gaskiya in an yi sabani, in kai ne mai shirwa zuwa ga tafarki majidici. Saboda haka akwai mala'ika Israfil mai busa ƙaho, zai busa na mutuwa ya sake busa kuma na tashi abin nan a ƙarshen duniya. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. زي بوسا na mutuwa sannan ya busa kuma na tashi gaba daya. Wasu sun ce busan uku ne, akwai busa na razana sannan sai na dauki rayukan wanda ba su mutu ba, sannan sai busa na tashi. Akwai mala'iku masu daukan al'arshi wanda Allah ta'ala bayyana rana kiyama guda takwas ne, wa yamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya, guda takwas ne rana kiyama. Yanzu ko ba mu san adadin su guda nawa bane. Akwai mala'ika wanda yake kula da dan adam, akwai biyu a gaban sa biyu a bayan sa, kamar inda Allah ta'ala ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi. Akwai mala'iku masu bibiyan sa gaba da bayan sa, a gabanka akwai mala'ika a bayanka akwai, yahfazuna min amrillah, suna kiyaye ka daga wani sharri ko wata masifa da za ta same ka. Wanda kuma akwai mala'ika kuma a dama da mala'ika a hagu wanda su kuma suke wato rubuta kyawun ayyuka da munanan. Akwai shahibul yamin na dama wanda sunansa ba raqibu atidu bane, raqibu atidu sifofi ne duka mala'iku, raqibu mai kula da kai atidu wanda yake tare da kai. Akwai na dama, akwai na hagu. Na dama yana rubuta kyan ayyuka, na hagu yana rubuta munanan ayyuka. Ma yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Walakin mala'iku ne masu canjin aiki, iz yatalaqqal mutalaqqiyani an al-yamin wa an al-shimal qa'id, ma yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. So da haka suna nan suna tare da mutum suna rubuta ayyuka. Da zarar mutum ya niyan zai saba Allah ta'ala, mala'ikan Allah yana sanar da shi cewa ya Allah abduka yuridu an yasuyaka, bawanka yana son ya saba maka. Ubangiji ta ce sai ce to ka kula da shi, idan ya saba mini ka rubuta masa alhaki daidai gurgudun sabon dai, in ko ya bari saboda Allah ka rubuta masa lada, ka rubuta masa kyakkyawan lada guda daya. Inna tarakahu min jarra, saboda ya bari saboda ni. So mala'ikan sai rubuta. Idan kuma mutum ya fasa don Allah a bashi lada, in ya fasa ba don Allah ba, ba lada babu alhaki. Idan ya niyan sabon Allah yayi abun ya gagare shi, wannan za a rubuta masa alhaki din. Saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar, qalu hadha al qatil wa ma ba'da al maqtul, qala innahu kana harisan ala qatli akhihi. Idan muslimi biyu suka hadu, mutum biyu suka hadu, muslimi suna kokarin kashe juna, dukkanin su ƴan wuta ne, wanda ya kashe, wanda ya yi kisan kai ya shiga wuta don ya yi kisan kai, wanda aka kashe kuma don yana kwaɗayin kashe musulmi dan uwansa, ya gagare shi ne shi ma sai ta cutar jahannam. So wannan mala'ikun aikin su shine rubuta rubuta ayyukan mutum, sai a lahira za a nuna masa ranar alkiyama duk file din da aka cika na munanan ayyukansa da kan ayyuka. Shine faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Duk abin da ka aikata shi cewa za ka gani mummuna ma za ka abin nan za ka gan shi. Akwai mala'ikan mutuwa wanda yake ɗaukar rai, wanda Allah ta'ala ya sa masa suna malakul mauti, kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, mala'ikan mutuwa da aka wakilta ya ɗauki ranku zai ɗauki ranku. Saboda duk wanda ya mutu a duniyan nan to mala'ikan mutuwa ne ya ɗauki ransa, sai dai yana da mataimaka waɗanda idan ya ɗauran sai ya miƙa musu, su kuma ko su yi sama da shi ko su yi ƙasa da shi. To mala'ikan mutuwa yana nan yana ɗaukar rayuka a koyaushe, shi ma fi imani cewa Ubangiji ta'ala yana da mala'ika mai ɗaukar rayuka. To menene sunansa? Allah da ya cewa ya malakul mauti, amma ya zo a hadisin da bai inganta ba sunansa Azra'ilu, Azra'ilu, amma dai bai inganta cewa sunansa ba ne. Sannan akwai mai gadin aljanna Ridwan, mai gadin aljanna ana ce masa Ridwan, ke imani da wannan. Sannan akwai mala'iku masu gadin wuta wanda shugabansu shine Maliku, kamar yadda Allah ta ce wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun, sun yi kira ya Maliku yan wuta kenan da azaba sai azaba, suka ce ya Maliku ka roƙi Allah ya ɗauki ranmu, ya ɗauki ranmu, ya roƙi Allah ya ɗauki ransu. Bayan shekara 40 shi Malik sai ya ce musu mai tsaron wannan mala'ika ya ce ai za ku zauna a cikin wutan nan har abadan abadan. Saboda sunansa Mali. Akwai kuma masu taimakonsa Zabaniyawa wanda suke masu ƙarfi, wanda kamar yadda Allah ta'ala ya ce alaiha mala'ikatun qilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, mala'iku ne masu ƙarfi. Su kuma lokacin da Abu Jahal yake yi wa manzalarsa sama kashiri wai kar ya yi sallah a Kaaba, yake idan ka yi sallah a Kaaba sai na taka wuyanka, haka yake wa manzalarsa sama barazana. Sai manzalarsa sama mai masa da martani sai ke cewa fa shi ya fi kowa jama'a a cikin larabawan nan, zai gayyato jama'ansa su zo su afka manzalarsa sallama. To shi ne Ubangiji ta alama sarar da ya ce falyada unadiya sanad'u zabaniya, ya je kira dukkan wa'inda yake son ya kira ɗin jama'ar tasa, mu kuwa za mu kirawo Zabaniyawa, su ne mala'iku na azaba, mala'ikun masu tsaron wutan jahannama. Da manzala ta sama ya ce da ya kuskura ya kira jama'ansa da mala'iku za su zo su kauce su a daidai wannan lokacin. So mala'iku kowa da irin aikin da yake yi, wanda aka ba su alsamin na ayyukan da suke yi, mu yi imani da sunayensu da kuma irin ayyukan da suke yi. Wannan mutum yana raye, bayan ya mutu kuma a kabarinsa nan ma akwai mala'iku waɗanda ainihin suke zuwa kabarinsa, kuma dole imani da su, wanda za su su masa tamboyi, wanda su ne ake cewa masa fitnatul qabri, wato fitina ta kabari shine jaraba na kabari. Manzo sun ce idza qubira ahadukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihim al munkar wa lil akhar nakir wa yuq'idanihi fa yas'alanihi ar rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Idan mutun ya rasu malaiku guda biyu za su zo masa a kabarinsa, shudaye baƙaƙe za su zaunar da shi su tambaye shi man rabbuka, waye ubangijinka, wa ma dinuka, me addininka, wa man nabiyuka, waye annabinka. Za su masa wa'innan tambayoyin. Idan mutum kirki ne sai ce Allah shi ne ubangiji na, abun bauta na, musulunci shi ne addini na, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi na. Sai ce kai batirin na an gwaya masa shimfiɗarin ta aljanna a kabarinsa. In ko ba mutum kirki ba ne to ba zai iya ba da wannan amsan ba, sai dai ya dinga wayo wayo a dinga dukansa da ainihin guduma a masa shimfiɗa ta wutar jahannama a kabarinsa. Allah ya sauke. Wannan su ma dole mutum ya imani da su, suna yake ce musu munkar da nakir, ɗayan sunansa munkar ɗayan kuma sunansa nakir, wato ba za ka so ka gansu ba, shi yasa aka sa musu munkar da nakir, ba za ka so ka gansu ba, hankalinka zai tashi. To irin waɗannan matsalolin da makamantansu su ne suka kunshi imani da mala'iku, imani da mala'iku. Sannan rukuni na uku shine imani da littafai da Ubangiji ta Allah ya saukar daga sama. A jumlace mu sai imani duk littafin da Allah ya sauko da shi daga sama nayi imani da shi. Sannan kuma sai imani da waɗanda ya san sunayensu, irin At-Taura, Injila, Zabura, Sufu Ibrahim da Al-Qur'ani. Dukkaninsu littattafai ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba a yin imani da wannan a kafurcewa wannan. Amma a wajen aiki kuma mutum zai aiki da Al-Qur'ani ne. Domin Qur'ani ya shafi dukkan sauran littattafan kuma gaba ɗaya. Shine kuma aka wajabta mana mu yi aiki da shi. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka al-kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayh. Mun saukar maka da Al-Qur'ani wanda yake gaskanta littattafan da ke kafinsa kuma yake hukunci a kansu. Saboda Al-Qur'ani shine littafin da wato ainihin aka wajabta mu yi aiki da shi. Mun yi aiki da shi. Shi yasa tsaraman nan suna da ya ga sai na Umar yana rike da takadduna a Taura sai ya fizge su. Ya ce masa lau raja'a Musa ma wasi'ahu illa ittiba'i. Da annabi Musa ma zai dawo ba abin da zai faci ya bi ni. To za ka bi na zai yi shi ma. So Qur'ani shi ne za ka yi abin nan za ka yi aiki da shi. Qur'ani kuma littafi ne da Allah ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga sama daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza a dunkule sannan da kadan kadan aka saukar wa manzon sama shi malaka jibril ya sauko da shi an fara saukar da ayoyi guda biyar na farko na suratul alaq sune iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam sannan aya ta karshe da ta sauko kuma ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سورة تكرش كما يتجي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا شكرا قوم شاوكو إنا سوقاء مكة شكرا قومكم أمدينة أشكين شكرا عشرين لوكو أكزم سوقا دا القرآن وسؤال ينسو سوقا دا سببي وسكما با سببي كيئا ya saukaddasu to dole mu yi imani da alqur'ani cewa littafi ne da ubangiji ta Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine kundi na wannan al'umma ne nan ake daukan addini duk abin da ake bukata na addini za a dauke za a same shi alqur'ani sai dai sunnar manzon Allah ta yi karin bayani akan sa jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali duk ilmi ya cikin alqur'ani sai dai in fahimtan ka wato ainihin ya gaza kuma shine littafi da Allah ta'ala ya zuro shi daga sama duk wanda ya riko da shi zai samu tsira alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin littafi ne daga Allah babu shakka kuma shiriya ne ga masu tsoron Allah kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujla kullu zulmin wa la abgi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulumi littafin Allah shiriya ne kuma na yayewa mutum duhu na jahilci da duhu na ɓata saboda haka in mutum yana neman shiriya to sai riƙe alƙur'ani to wannan littattafan dole mu yi imani da su sannan mu yi imani da manzonni dukkanin manzonnin da Allah ta'ala ya aiko mutum ya yi imani da su annabawan Allah da manzonnin Allah kuma na farkonsu shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam na ƙarshen su kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mun aiko ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka aiko annabi Nuhu da annabawan da suka zo kafin sa kaga annabi Nuhu shine farkon manzo kuma ya tabbata a hadisin sai muslim hadisin mi'raji isra'i da mi'raji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Nuhu shine awwalur rusul kai ne farkon manzo wanda Allah ta'ala ya aiko to da annabi Nuhu har zuwa ƙarshe dole kai imani da waɗannan annabawa da manzonni a wayanda ka san sunansu dole kai imani da su annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa zuwa ƙarshe wanda ko baka san imani baka san sunansu baka kai imani da su jumlatan kenan duk dai annabawan da Allah ta'ala ya aiko wajibi ne mu yi imani da su ko mun san sunayensu ko ba mu san sunayensu kuma inda Allah ta'ala ce amana ar-rasulu ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أهل من رسله الله تعالى من ظن الله دوم يسني إيماني دا الله دا ملائكو دا لتفعي دا من ظني كما وسكت بزام ربا إيدا قد كما ظني متمني إيماني دا ونبا مي إيماني دا ونبا دومين إذن كرية النبي قد أتيا كرية كوني النبي دا مسلمي زي تبي يدد النبي إيسا با تو دا سي أكي بي يدما دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن كرية النبي موسى تو كرية كوني النبي الدنيا يسا الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين متاني عند ابن نوح سن قرية منزوني قبادة وما الهالين على وقت شيء كيني منزو سن نسك قرية تاشي تو دو أنا وان نسك دو ده قبايا نما سن قرية تاشي فكنا وانت إما إذا النبي إيسا بإما إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإما إما إذا النبي إيسا يهود سك إما إذا النبي موسى وإما إذا النبي إيسا وإما إذا النبي محمد بس ما إما إذا النبي موسى بما سن دا كسوبا مسلمي بني بما سو إيماني بني dole mu yi imani da su gaba ɗayan su sannan mu yi imani akwai ulul azmi a cikin su ma abota himma manya manya guda biyar annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa laqad akhadna wa idha qalna min annabiyina mithaqahum wa minkum wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan qalila allah ta'ala dauki alqawari daga waɗannan yayi be su to su suka fi wato ainihin sauran manzoni gaba daya daraja to sannan a dukkanin sun kuma da imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yafi daraja a cikin su shine yafi su wato ainihin daraja shine sayyidul usul shine shugaban manzonin gaba daya shine ma sayyidu waladi adam yace ana sayyidu waladi adam yawm alqiyamati wala fakh ne shugaban yan adam ya kiyama babu alfari shi yasa an zo ash-shafa'atul kubra shi kan da alfari a fafani al-kiyama ba mai yin sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai iya yi sajojin annabi nuhu bai zai iya ba annabi ibrahim bai zai iya ba annabi musa bai zai iya ba annabi isa bai zai iya sai an zo wajen sa ne yace wannan nawa ne dama yace roki ubangiji subhanahu wataala fadiyar karkashin al-arshi ya yabe shi sai Allah ta'ala ke daga kanka ka tambayi duk abin da kake so a baka ka nemi ceto a baka ka nemi ceto al'umma sai a bashi wannan shi yake nuna shi ne mafificin su sannan shi ke rike da liwa'ul hamdi tutan yabo ranar kiyama kowane annabi wato yana ainihin karkashin sa kamar yadda ya zo a hadisi wa bi yadi liwa'il hamd wa ma min nabiyyin adama wa man siwahu illa tata liwa'i kowane annabi adam da kowa suna karkashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda zai shiga aljanna shine farko wanda kaza za ta tsage ya fito da sauransu wannan sheke wannan shine mafificin manzonni kamar yadda yake mafificin halitta gaba daya wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna wa mil'an ash-shiqaq wa afdalul khalqi jami'an ahmadu sallallahu alaihi allahu ni'ma sayyidu shine mafificin halitta wato ainihin gaba daya to shine shugaban manzonni kenan shugaban manzonni shine na karshen su a zuwa kuma shine shugaban su gaba daya mutai imani da wannan sannan rukuni na biyar shine imani da ranar lahira cewa duniyar nan za ta kare a ko ta rana za ta zo ana cewa ranar kiyama ranar lahira so wannan ranan tana nan tana jiran mu wanda ya mutu ma yana nan yana jiran ta wanda ya mutu ko shekara miliyan ɗaya ka mutu a kabarin ka to kana jiran ranar alkiyama wanda yake raye shi ma yana jiran sa ko ya riga ta tafiya lahira tukun a tashi ko kuma ta tashi da shi imani da ranar lahira shine imani da duk abun da yake zuwa bayan mutuwa abun da zai zo bayan mutuwa imani da lahira tun daga abun da ya shafi kabari har zuwa alkiyama ta fara tashi kabari akwai ni'ima a cikinsa akwai azaba mutumin kirki ne akwai ni'ima a ciki idan mutumin banza ne akwai azaba a cikin kabari dole mu ce imani da wannan manzo Allah kuma yace idan mutum tambayoyin kabari ya amsa to za a ga mala'iku a cikin afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna yatihi min rihiha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabrihi madda basir za a ce a masa shimfiɗa a rinna aljanna a sa masa rigan aljanna a buɗe masa kofa daga kabarin sa har aljanna sai iska ta aljanna da kanshi da awwan jin da ina aljanna su dinga zuwa kabarin sa a buɗe kabarin a fada dashi iya ganin idonsa kun ga wannan ya shiga cikin ni'imomi na aljanna kuma in ya amsa tambayoyin sai a ce nam nau matal arus kai bacci irin na angwani kuma baccinsa kawai a cikin kabarinsa don kun ba mutumin banza ne bai zai iya amsa tambayoyin kabarin ba sai a ce afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wa samumiha fayudayyaqu alayhi fi qabrihi hatta taqtalifa adla'u a ce a masa shimfiɗa na wuta a sama rigan wuta a buɗe kabarinsa zuwa wutar jahannama tururi da zafin wutar jahannama ya dinga shiga kabarin a matse shi a kabarin har sai hakarkarinsa ya sama sai sama nan sun ce walaula Allah ta dafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum alladhi asma min azab alqabr ba don kar ku binne yan uwanku ba sai na roki Allah ta'ala ya sa ku ji yanda ake azabtar da mutane a kabarinsu wanda suka cancanci azabtar da su amma za su abe haka don in kaje kaje ana wani lugudin wuta a kabarinsa ba za ka iya kai dan uwanka ka binne shi za ka dauka za ka kai shi wajen lugudin ne so shi yasa akwai azaban kabari dole ne mutum ya kiyaye duk wani abu da zai kai shi zuwa ga wannan kafare imaninka da tsoron Allahnka daga cikin abin da yake sa azaban kabari akwai annabimanci mutum ya dinga hada-hadatan a hada-hadatan kus-kus-kus ki je nan ki hada ki kuce wannan ai wace ta ce miki kaza ki je can ma wance ta ce miki kaza sagul ma ana ta hada rikici to wannan mutum ya diba kansa tafiya wato cikin azaban Allah a kabarinsa manzon sun haice guco su hura guda biyu yace ana musu azaba innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu la kabir wa amma ahduhuma fa kana yamshi bin namimati wa amma al-akharu fa kana la yasturu min bawlihi manzon Allah yace ana musu azaba su a ganin idon su ba wani babban abu ne yasa aka musu azaba ma amma babban abu ne a wurin Allah dan annabi ne dan kuma baya suturce al'auran sa in zai bawali ko ba fitsarin sa ba karewa yake tashi to duk wannan awwaye suke kai mutum azaban kabari da sauran nau'uka na azaban Allah to ga imani da tambayoyin kabarin shi ma kamar yadda dazu muka yi bayanin sa haka za a yi ta zama duk wanda ya mutu yana nan yana jira har a zo kuma lokacin da alkiyama za ta tashi lokacin da za a yi busa na tashin alkiyama busa na mutuwa busa na tashi lokacin da za a hada sama da kasa gaba daya a tawarkasu فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة إذن أكا حتى سمي أكا بوساق وإذا أحد سمد دواق سيد دواق ونسي أقرى سوء تروت سيزم غاري سيزم غاري كبا يا لاغا دواق نصنع تفيا كمان أودغا كما كالعين المنفوش كمان أودغا saboda haka komai ya zama mai laushi sama ta tsatsage gaba ɗayanta ita ma duniya ta tarwatsa kenan sai ka ga malaiku a gefe-gefe wannan ranar tana zuwa ita ma kuma wannan ranar ba wanda ya san yaushe za ta zo yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha wal ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta ba wanda ya san yaushe alƙiyama za ta tashi sai Allah kuma za ta zo kwatsonni wani ma yana kasuwa yana ɗan cefanensa ko yana sai da kayansa wani ya bore riga zai duba zai siya kawai sai alƙiyama ta tashi wani ya je iyalansa sun ce ba cefane ce to bari in je yin cefane in dawo zai so kashin miya kafin ya dawo alƙiyama ta tashi ko da haka ba wai za a gaya maka rana kaza ƙarfe kaza minti kaza za ta tashi ba ne a kwatsonni kawai za ta tashi mutane na harkokinsu sai duniyan ta tashi wani idan ta tashi kuwa za a tada mutane daga kabarinsu shi ne tashin kenan an kwanta ne da duniyan ne ta tashi to mutane kuwa za su tashi daga kaburansu shi ne alhashir kabarin ya yi ta tsagewa wayannan suna fita wayannan suna za a girgiza kasar ne idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هناك جرجزة قسم جرجزة فهذا متعزة صح ميفاروني ميفارو ده قسم ننتكي جرجزة فرنني قسم ذات بعد العباري من ذات سمعي شيء كوني متون قسمنا ذات تلي واني كاي كذا كاي كذا كاي كذا عملت كذا في يوم كذا ranan kaza kai kaza shine akhbar harin Allah mata izini tayi wannan bayani sannan za ta dinga fitar da abubuwa na nauyi a cikin ta shine za ta dinga fitar da wato matattu wanda suka rasu sannan za ta dinga fitar da kuma wato ainihin dukiyoyin da ke cikin kasar kamar zinari da azurfa abubuwa waɗanda wato a yanzu ake neman su na kuɗi shikenan sai su zo su bayyana ya a sai kuɗi su fito ake ka zo ka karɓa ma ba za ka iya karɓa ma ka zo ka karɓa ma ba za ka iya don lokacin kuɗi ba su da amfani sai zai ɗebo kuɗi ya kawo maka kamar miliyan ɗari sai ka ce ka da jiya ne da na karɓa amma yau kan ba su da amfani ka nema kai sadakan ma ba wanda za ka ba ma ko za ka ubangiji subhanahu wa ta'ala sa kasar ta tsage duk mamata su fito in sun fito kuma za su je su taru a wani wuri ne akwai inda za su je su taru shine mahshar dole ne daga cikin imani da ranar alkiyama kamar yadda Allah ta ce wa jama'anahum jam'a muka tattara su tattarawa wa ulqu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna furada za a zo a kawo su sahu-sahu a farfajin alkiyama manzon sa yace innakum satusharuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla za a tashe ku ranar qiyama kuna tirara Aisha ta ce Rasulullah ar-rijal wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata tirara shashi na duba shashi manzon sa yace al-amru yabna tasdiq al-amru ashadd min an yanzura ba'dhum ila ba'd lamarin tsananin sa ya wuce a ce shashi ya duba shashi ya wuce nan saboda haka ba mai iya duba tsiraicin wani saboda tashi hankali da ake da kulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yakuni kowa sha'anin sa ya wadatar da shi ina cikin tashin hankali za a tattara tun na farkon fa da na ƙarshen duk wanda ya fara mutuwa tun zamanin annabi adam tun habila da ya fara rasuwa har zuwa na ƙarshe haka za a tara mutane a farfajiyar alkiyama a wuri guda za a yi musu hisabi wannan ne za a nemi ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ya roki Allah ta'ala ya zo a yi hisabi a zo a yi hisabi za a zo mala'iku su fara zuwa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan mala'iku su zo su kewaye ainihin mutane to za a tambayi kowa kuma aikin da ya yi a duniya nan ne ko mutum zai girbi abin da ya shuka a duniya idan ya je lahira za Allah ta'ala zai sa mala'iku su kewaye kowa da kowa mutum zai iya gudu ya gudu ba mai iya gudu a lokacin Allah ta zai ce ya ma'asharal jinni wal ins in istada'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sunna duk wanda yake da ikon gudu ya gudu duk wanda yake da ikon gudu ya gudu ya ku mutum da aljan ba mai iya gudu mala'iku sun kewaye mutane a lokacin ne Allah ta'ala zai zo farfajiyar alkiyama irin zuwan da ya dace da shi a yi hisabi waje a rabbuka wal malaku saffan saffan za a zo a yi hisabi abin da ake cewa hisabi shine ware munanan ayyuka daban kyawawa daban shine hisabi a ware kyakkyawa aiki a gefe a ware mummuna wannan kyakkyawa ne yana nan wannan mummuna ne yana nan hisabi kenan ana lissafawa ana lissafawa sai a ajiye su to sai kuma a zo a auna a zo a auna su a sa su a fikili a ga wanne ne ya fi nauyi in kyakkyawa ne ya fi nauyi aljanna in mummunan ne wutar jahannama yana abu biyu za a yi a lokaci guda hisabi duk wanda hisabinsa ya zo mai sauƙi to shi zai haye wanda hisabinsa ya tsanani kuma ba zai kai labari ba to dole kai imani da hisabin kai imani da auna ayyukan cewa za a auna wal wazn yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun in kyakkyawan suka rinja mutum ya rabbanta zai tafi aljanna in munanan suka rinja zai tafi wutar jahannama sannan ai imani cewa akwai sikeli da ake kakkafawa wanda za a auna ayyukan shi ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من كردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ذاك كفى سكيلي نا كوا وان أيوك أبنا نا نا أو نا أيوك علينا فمتير إيماني ذا سكيلي شي ما واجبين دون أقول إن بدي أن دسكي إنكارين ذا ذا سكيلي ذا أو نا سكيلي نكوين على كفة wato bangare guda biyu siffata ne nan inda za a sake ayyuka nan kuma inda za a samu nan a ga wanne zai rinjaya sannan kuma mu imanin cewa mutum kansa ne shi ma za a gwada shi gurgudun imaninsa da tsoron Allah sa gurgudun nauyin da zai yi ba gurgudun kibansa ba shi yasa manzon Allah ya ce yu'ta birrajuli samin yu'ta birrajuli samin wala dunin da Allah ya jana haba uba za a zo da katon mutum mai jiki amma saboda kafuri ne ko ba da imani in an tsora shi akan sikeli nauyinsa ba zai kafa fuken sauro ba amma ni ko dan siriri saboda akwai imani sai yayi nauyi Abdullahi bin Mas'ud mutum ne wada karami wata ya tashi a majalisin manzon Allah sai suka kama dariya suna dariyansa sai ce me yasa kuke dariyansa manzon Allah sai me yasa suka ce sun dan sirantan kafafuwansa in kanana manzon Allah ya ce wallahi inna la asqalu min uhud la asqalu fil mizan min uhud ranar kiyama an gwada su sun fi dutsen uhud nauyi to da imanin da yake dauke da shi sai ba a jiki bane a zuciya ne to dole mu ce imani da wannan idan an gama aina ayyukan bayin Allah an gama gaba ɗaya kuma to nan ne kowa zai san makomansa mai tafiya aljanna ya tafi mai tafiya wuta ya tafi amma dai za a ba wa kowa file din sa ya san makomansa din wanda aka bashi a hannun dama zai tafi aljanna wanda aka bashi a hannun hagu zai tafi wutar jahannama ne idan an baka hannun dama ka san cewa abubuwan da su kyau amma man uti kitabu bi yaminihi فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاقي كتابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية طوفها دانية وإنك باشي أدامشي الجنة ليتني وما من أوت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فضلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه انا اقوى كبا متم سي تي انما يموت كو ينزو انما با باشي با يتي ملائكه سو قاما تي سو جي سو دكون كوني سو سو جي فاشا اوتر جهنم الله يكرمه الله يكرمه كو ذا راتي امسا كما اويان سو كل انسان وكل انسان اذناه ضائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا gashi nan a wuyanka ayyukanka kawai ka karanta da kanka za ka gane ko ka iya karatu ko ka iya ba za ka yaran nan idan an gama wannan kuma sai ta makin aljanna su tafi aljanna ya wuta su tafi wuta aljanna akwai haye siradi kafin a je wuta ko aljanna wannan kowa gurgudun ayyukansa zai wuce shi kawai wai minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya bi ta kan siradi kafin ya tafi aljanna ko wuta wanda zai tafi wuta daga kan siradin ne zai zame sai ta tafi wutar jana mai tafi aljanna kuma sai ya haye wani ma bai san ma lokacin da ya haye wani da kyar shikenan sai ya tafi to da sirati wata gada ne akan doron wutar jahannama wa qad as-siratu yumaddu fawqa jahannami fa musallamun najin wa akhar muhammad wani ya haye wani kuma ya fada wutar jahannama so kowa makoman sai ta zama biyu aljanna da wuta fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'in a cikin aljanna akwai ni'ima wanda ba ta iya misaltuwa ma la aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar kunnen ka bai taba jin irin wannan ni'ima ba idan ka bai taba ga bai taba darsuwa maka wa zaka samu wuta kuma akwai azaba nan ma wanda ba ta misaltuwa domin zafin wutar jahannama ya ninka na duniya sau 70 kuma yana wanzu Allah ya ce narukun hadhihi yuqidu banu adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam qalu ya rasulullah innaha lakatiya qala innaha fuddilat 'alayha بـ 69 جزءا كلهن مثل حرين وتن da ake kunna a duniya yanki ne sun yanki 70 na wutan lahira sabai suka ce to ai ta duniyan ma ta isa yacha ai an ninka ta lahiran nan an fifita ta akan ta duniya sau ninki 69 ninki 69 ko a ta duniyan nan aka sa mutun ya shiga uku to sai mu ce kokarin yayi ayyukan da za su kai shi aljanna ya nisa shi ayyukan da za su kai shi wutar jahannam rukuni na shida shine imani da kaddara duk abin da Allah ya kaddara shi yake faruwa inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar ko bi kaddara ne kawai duk abin da ya same ka kullama asabaka lai yakun yuqdaka wa kullama qadaka fa lai yakun yusibaka ka sani duk abin da ya same ka dama zai same ka ne abin da kuskure kuma an kaddara dama ba kaddara zai same ka ba so zaka dama ba zai same ka ba abin da ake cewa imani da kaddara shine ilmullahi bi shay wa kitabatu fi lawhil mahfuz ilmullahi bi shay qabla wuqu'ihi wa kitabatu fi lawhil mahfuz sanin abu cewa Allah ya san abin da zai faru kafin ya faru kuma ya rubuta a lawhil mahfuz alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitabi inna dhalika ala Allah yasir Allah ya rubuta a lawhil mahfuz kuma ya san abun ko mai sauki ne wajen Allah ta'ala kuma da ganin daman sa abun zai faru kuma shi yake halittan abun ma sunna uba guda hudu ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqim yadda kan abu ya faru Allah ya san zai faru yadda rubuta a lawhil mahfuz yadda da ganin daman sa ne kuma shi ya samar da abun shikenan an gama kufiyatil aqlamu wa jaffatis suhuf to ba mutum bai yasa ya canja ma sai ya yi ta'addu'a addu'a tana canja kaddara don addu'a ita ma kaddara ne amma zuwa wajen bokaye bai isa ya canja kaddaran Allah yin wasu tsubbace-tsubbace ko wasu dabaru ba za ka iya kaucewa kaddaran Allah sai dai idan ka roƙi Allah ta'ala to zai iya canja maka wata masifa ta zama alkhairi saboda ya zo a hadisi la yaruddu alqadara illa addu'a ba mun da ke mai da kaddara sai addu'a to addu'an ita ma in Allah ya kaddara maka ita ne za ka yi ko Allah ya kaddara amsa maka ne zai amsa maka sai ta maka wannan aiki ne saboda haka mu yi imani da kaddara duk abun da ya faru Allah ne ya kaddara shi in bala'i ne Allah ne ya kaddara shi kuma shi zai iya yi shi in ni'ima ne Allah ne ya kawo shi ba mai iya turewa sai mu ce gode wa Allah ta'ala bisa ni'imomin da Allah ya kaddara masa ya roki Allah ta'ala ya yi masa dukkan wata masifa da Allah ya kaddara masa idan mutum ya haka shine ya zama mumini da imani da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda na faɗa abin da ya shafi magana akan tauhidi magana ne mai faɗi sai dai mun cancanci wasu muhimman abubuwa ne muka yi bayani akan su Allah ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah Allah ya gyara mana tauhidin mu ya kare mu da dukkan abin da zai gurɓata mana imanin mu ko raunana mana shi wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fadilati sheikh Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa in kunne ya ji jiki ya tsira Allah ya ba mu ikon aiki da wannan nasiha da muka saurara muna fata Allah madaukakin sarki ya sa wannan shine sanadiyar tsiran mu ya kuma ba mu ikon aiwatar da dukkanin abin da shari'a ta nema mu aiwatar dangane da tauhidi saboda kurewar lokaci an kusa kiran sallah za mu karanta takaitattun tambayoyi domin a ba da dama ga yan uwa kowa ya koma inda ya fito mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam menene hukuncin saka mar relaxer na wanke gashin kai wanda yake sa gashi laushi kuma yayi sharashara menene hukuncin sa a shari'a
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah a wannan bana ji akwai matsala mun sha amsa wannan tambayoyin shi wannan rezan ba yana canja halittar Allah bane yana sa gashi ne ya laushi ko ya sheki ko makamancin wannan dan adam ana buƙatar gyara jikin sa hatta man da muke shafawa a jikin mu yana gyara mana fatan mu so gyaran fata daban ko gyaran jiki daban canja kuma jikin daban gashin nan da yana nan a gashin sa bai canja wani kala ba jikin mutum ya shafa mai yana nan a jikinsa bai canja kala ba amma abinda kana baki zai mai da kai fari ko gashin ki na fari ya koma baki wannan shine abinda aka hana amma abinda zai sa yayi laushi ko ya ƙara ƙarfi ko ya ƙara baki dama baki ne wannan ba a hana mata su yi amfani da wannan ba na'am
tambayar ta biyu tana cewa malam ni ne na yi noman masara sai na ajiye buhu hudu domin ina da buƙatar kuɗi a gaban sayar sai kuma na ji an ce baya halasta a ajiye hatsi to malam menene hukuncin haka
ana ajiyewa lokacin da ba a ajiyewa hatsi shine lokacin da ake yinwan hatsi shine zuwa hadisi la yahtaju illa khadiun ba mai ajiye abinci a lokacin tsadansa lokacin da ake neman sa harisa shi sai mai sabon Allah amma in lokacin yana nan available yana nan ɗan kasuwa manoma suna zuwa su siyar to in ba mai sayan kuma a ajiye to su wa zai siya sannan an ce idan ka noma masaranka dole sai ka fidda ita ka sayar yanzu to kila lokacin da zaka sayar lokacin bai da tsada ba zaka ci riba ba sai nan gaba ne zaka ci riban noman ka ai za a daina noman kenan to in ba a ajiya za a daina noma an daina noma ko yunwa ne za ta shigo cikin al'umma to da ka ya halatta mutum ya sayi amfanin gona ko wake ko gero ko dawa ko masara ko shinkafa saboda in yayi tsada ya sai da shi haka nan wanda ya noma zai iya ci gaba da ajiye shi sai yayi tsada ya sayar matakar a lokacin ba yunwan abincin ake ba wai ana zuwa kasuwa a neme shi a resa ba ne amma in an je kasuwa in an nema masu so su ci suna resawa to a lokacin ka kuma haramun ne ka saya ka ajiye kuma in ka ajiye ma wajibin ka ne ka fito da shi ko da na noman ka ne in dai ana zuwa kasuwa a nemi wanda za a ci za a saya a ci ba a samu ba to a yanzu a halin da muke ciki mutum zai iya saya don ba a kai wannan laluran ba zai iya saya ya ajiye in yayi tsada ya saya kuma ajiye amfanin gona baya kawo tsadansa kamar yadda rashin ajiye shi ba a kawo arhansa sai galibi ma in an ajiye da yawan ne ma yake arha in ba ajiye shi ba can da damuna kuma ya yanke to nan ne yake tsada na'am
wannan mai tambaya ta ce malam Allah ya ƙara imani da tsaro da kariya menene hukuncin mutum idan ya yi mafarki zai yi wanka to idan zai yi wanka menene dalili in kuma ba zai yi ba menene dalili
ai wanka idan mutum ya yi mafarki har mani ya fito masa wajibi ne ya wanka dalilin da zai sa ya wanka shine manzala sun ce alma'u minal ma idan mutum ya mafarki ruwa ya fito to dole sai ya sa ruwa a jikinsa shine ainihin sai ya yi wanka saboda haka janaba ta kama shi ko duk malamai sun ijma'i akan wannan babu sabani in mutum ko namiji ko mace duk wanda ya mafarki namiji ya mafarki yana saduwa da mace kuma ya fita maniyyi sai ya yi wanka mace ta mafarki tana saduwa da namiji ko maniyyi ya fita mata sai ta yi wanka kamar yadda um muslim ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta lulluɓe fuskanta ta ce ya rasulullah wahal ala almar'ati ghuslun idza ra'a mithla ma yara ar-rajul ya rasulullah mace za ta iya wanka in ta ga irin abun da namiji yake gani tana nufin in yayi mafarki in yayi mafarki manzon Allah ya ce na'am idza ra'a al-ma eh in ta ga ruwa in ruwan mani ya fito mata za ta yi wanka babu sabani a tsakanin malamai na'am
da wannan tambayar ce malam don Allah ya ƙara mana bayani dangane da crypto saboda ta ga da dama daga cikin mata sun wato raja'a cikin wannan harka mace za ta ɗauki ATM card nata ta bayar in an gama harkar sai a bata 1,000 ta ce shin malam wannan ya halasta